Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Maryam Dauda. Gobe shiri ne da ke tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa, kama daga zamantakewa, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke, har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban. A yau Alhamis, shirin namu zai leƙa ƙasar Kamaru tare da wakiliyarmu Maimunatu Sadu. Yanzu ni zan koma gefe guda in ba Maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe.
Sauraron mu barkamu da warhaka, fatan kowannenku na cikin koshin lafiya. Watar azumi mai albarka yana karatowa nan da ƴan kwanaki game yawan rai. Muna fatar Allah isa kowa ya gani, Allah isa kuma mu kasance rayayyu cikin koshin lafiya. A yau da cikin yau da gobe za mu dan tabo game da wannan wata mai albarka wanda na gayyaci Malama Ruqayya wacce za mu dan tattauna da ita game da ainihin ire-iren abubuwa da ake kamata a yi a cikin wannan Ramadana da kuma abin da bai kamata ba. Masu sauraro, ku biyo mu ku ji yadda wannan tattaunawar za ta kasance.
To alhamdulillah, alhamdulillah. Ta'awuzu billahi samiul alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. To alhamdulillah, muna roƙon Allah dai wannan farkon abin da za mu yi a cikin na tarban watan shine farko dai addu'a. Domin malamai ko kuma tun sahabbai sun kasance idan watan Ramadan ya kusa sai su yi yawaita addu'a. Allahumma barik lana Ramadana imanan wa ihtisaban. Shine Allah ka isar da mu watan Ramadan muna da masu imani kuma masu neman lada a wajen Allah. Allahumma amin mu duka Allah ya nuna mana. To farkon dai abin da zan ce mana na tattalin kafin watan Ramadan ne su. Kan mu fara tuba maganan me za a ci, me za a dafa, mu fara tattalin gyara imaninmu da tsoron Allah. Mu tarbe shi da sanin menene Ramadan, me za a yi a Ramadan, ya ake ɗaukan niyya, ya za a gyara imani, ya za a yi a zama masu tsoron Allah, abinda zai ɓata azumi, abinda zai gyara azumi, yanda ake ɗaukan niyya, yanda idan haila ya zo azumi aka tsaya za a kuma ci gaba. Tukunna mu fara cika zukatanmu da wa'annan tukunna, sannan mu koma kan hidima da zamu yi na girki da sauransu. Domin girki muna yin shi kullum wata 11 muna yi. To wannan kuma wata ne mai tsada, kada mu karkata da kanmu kawai akan hidiman gida da abinci, mu bar kwanta da ruhinmu da yanda zamu fuskanci Allah a cikin watan azumi. Domin ba da uzurillahi minash shaitanir rajim, inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kuma inda Allah yake ya ku wanda kuka yi imani an wajabta muku yin azumi kamar da aka wajabta ma waɗanda suka wuce tun a gabaninku. Tabbas idan kun yi azumin za ku zama masu tsoron Allah. To kun ga anan tsoron Allah za mu fara tanaji, sa'annan mu biyo baya da abin yau da kullum.
To Malama Ruqayya, akwai matsaloli da nake gani mafi akasari musamman mata ke fuskanta ta yayin daga gabatowar azumi mafi akasari zaki ji mata suna yawan tambayan malamai kan cewa ga azumi ya kusanto dama sun sha azumi yanzu ta yaya ne za su yi su rama wannan azumin din. To misali yanzu mace ce ta sha azumi tsawon lokaci sai yanzu ga kuma gabatowar wannan azumin din shaura ƴan kwanaki kaɗan a kama a shiga cikin azumi sa'annan kuma tana da kaman azumi ko bakwai ko kuma takwas da ke tattare da ita wanda ba a rama ba. To mafi akasari idan aka yi magana sai su cewa saboda akwai malaman da suke maganar cewa Nana Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bata dinga rama azumi da wuri ba tana jinkirtawa. To mece ce gaskiyar maganar?
Malamai muna haka ne wallahi gaskiya ne kai ce ma kaman muna tare don sai sun yi tambaya akan wannan. To maganan dai Nana Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato an rawaito hadisi cewa ta rama azumi a cikin wannan watan Sha'ban ba wai tana jinkirtawa bane kaman da mata suke gane ba, su mata a yanzu suna sakaci ne sai su bari mace ta san tana da azumi 15 tun azumin Sha'ban da ya shigo ta soma azumin ta tun farko ba sai ta bari sai ya saura kwana 10 kasan kuma tana da azumi 15 kun ga ana akwai ganganci don na mafi yawancin na gani kaman ganganci ne duk lokacin da aka bata dama wata 11 bata rama ba idan kin magana sai ai akwai hadisin da aka ce Nana Aisha bata rama azumi sai a watan Sha'ban ai ba a ce ta bar azumi har zai kure mata bane. To sai su tambayan ki to yanzu ya zamu ina da azumi 5 gashi yau azumi sauran kwana 6 kwana 4 ayi azumi to ya zan yi, kika tambayeta kin dauki azumi a wata ce miki ban dauka ba wannan sakaci ne wallahi mata mu daina. Domin wanda bata rama bata sani cewa wanda ya sauran nan wanda ta rama sauran ko ɗaya ko biyu bayan azumi za ta rama shi kuma ta ciyar. To kuma wannan ne sun fi so a ce musu kawai su ciyar kada su rama alhalin sai an rama wannan azumin sannan a ciyar. Kuma mata da Allah mu yi ƙoƙari kamar da faɗa a farko ba maganan ƙullo da gyaɗa da shinkafa da waye waye ake tanadi ba, tanadin gyara ruhi ne. Amma tana da dama daga azumi ya ƙara yi kokari rama azumin din kafin ya zo mishi yana da na sani kuma akwai mutuwa mutum zai yi sakaci bai rama ba kuma ga mutuwa kun ga tana da daman yin abu a lokacin da yake da dama to Allah dai rana da mu.
To a cikin maganganun ki na farko da kika yi akwai bayanin da kika yi akan cewa akwai abubuwa da ya kamata a maimako a ta'allaka akan batun maganar zancen dafe-dafe na abinci ya kamata a ce mata su kyautata imanin su wajen kokarin yin ibada. To yaya ne ake kyautata imani, yaya mata za su kyautata imanin su wajen kokarin yin wannan ibadan din?
To abin da nake nufi anan mun yadda dai kowa ya san shi musulmi ne ko ba haka ba. To abinda muke amana ke nufi anan shine mutum ya san cewa azumin nan kam saboda me nake yin azumi, azumin na farilla ne a kaina, abinda yake farilla kuma ya zan yi shi, ya zan yi niyan shi, me zan aikata a cikin wata azumin da zan samu yaddan Allah Allah ya karba azumi na, ya zan yi azumi a an san cewa to azumi mai azumi bai sai ƙarya ba, mai azumi bai zai yi gulma ba, mai azumi baya faɗa, mai azumi yana azumi ne ya kame bakin shi daga barin cin abinci, idanuwarsa daga barin ganin haramun, kafafunsa daga barin tafiya inda yake haramun, kuma mutum da ya kyautata dangantakansa da Ubangiji. Domin watan azumi wata ne da Allah ya bamu na garabasa wanda Allah duk kowane aiki da muke yi mu mata mu sani ko kuma duk musulmi ya sani muna yi ne Allah na bamu lada daidai aikin da muka aikata. An kai kuna ɗaya mai kyau a baka lada 10, kai mai kyau goma, aka ninka zuwa 70 so 700 har zuwa ninki. Amma azumi ko mai Allah ya ce a cikin hadisin Qudsi ya ce azumi nawa ne, wato mai azumi yana azumi amma Allah ya ce wannan azumin nawa ne kuma ne nake saka man mai azumi kuma wannan azumin din. To kuma azumi idan mutum ya yi shi da kyau da imani da tsoron Allah bai da wani sakamako sai aljanna. Kinga idan yau muka fahimci haka wata ba ta kawo miki gulma ba, ba ki je ki ma ki yi ba, mutum bai zai ƙarya ba. Sa'annan duk nafilan da ake su tarawihi, su tajabin nan qiyamul layli, su sadakoki a cikin watan azumi, wallahi to su shiga mun tsaya mun saboda imanin mu ya ƙaru kuma mu samu yaddan Allah, domin azumi so ɗaya ke zuwa a shekara, mutum bai sani ba ko ni shekaran zai gani. To shi nake so mu fahimci kayane ayyukan da za mu masu muhimmanci, yawaita sadaka, yawaita karatun alqur'ani, zuwa jin wa'azi, duk abubuwan da zai sa imanin mu ya ƙaru kuma mu samu kusanta zuwa ga Allah.
To a wani lokaci ne ya kamata a ce mutum yanzu ya dau niyya yin azumin? A wannan lokacin ne ko dai a'a akwai lokaci na musamman wanda ya kamata a ce mutum ya dau niyyan yin wannan azumi na watan Ramadana da yake kusanto mu? Saboda so da dama zaki gani wasu sheki ji suna kamar musamman idan ba a san lokacin da ko aka ga wata ko abin nan ba, mutane da dama suna daukan cewa ana rike baki. To shin wannan rike bakin da ake yi ana irga shi a matsayin azumi ne ko dai a'a, domin ba a ga wata ba ana tantaman cewa an ga wata? To yayin da aka rike wannan bakin kuma yanzu aka zo aka ce an ga wata, aka ci gaba da wannan azumin, shin ana irga wannan azumin a matsayin cewa an yi azumi?
To maganan azumi yanzu alhamdulillah ranar da na ji wani limami a wani hutsuman juma'an shi da yake a wani masallaci a nan garin yake cewa yanzu an samu abin kanin wata da guda ɗaya muke da shi a nan ƙasan, yanzu an samu guda ɗaya a Duwala, an samu ɗaya a Yayaye, an sa ɗaya a Nor, ɗaya a Yawunde, yanzu zai ta ba samu dai a jiran wata har dare a ce an ga wata ba. Kuma an wakilci wakilai a duka province guda goma, to jihohi guda goma a Kamaru, da idan an ga wata kafin a ce sallan isha zuwa bayan isha an tura musu su kuma sun sanar. Kun ga wannan wani ci gaba ne da zai taimaka mana na tantama. To akan maganar wa'inda ake ce kama baki shine wato azumin shakku kenan, ranar shakku ake faɗan shi. Shi wannan azumin tunda yake an ce mishi ranar shakka ba azumi bane, shine wato misali mutum ne ana ce watakila asabar azumi, she dai bata ji ba har ta yi bacci ta ce to ni dai na yi azumi, idan na an ga wata ma ina da azumi, to wannan ba azumi bane. An kama baki ne, ta kama bakinta ne, amma azumi ana so ya zama babu shakka, ana da niyya cikakkiya da tabbacin cewa an ga wata, ana so kafin dai mutum ya kwanta, tunda yake ana gani a faɗa wani bai ji ba a sanar, yanzu Allah ya kawo mana waya ki ce to duk wanda ya je ya kira ki, don ana so mutum ya yi niyya kafin asa kafin gari ya waye, kafin wato asalatu ya keto. To idan mutum ya kwana kawai har ya tashi da safe bai ji ba kawai don da ya yi niyya, wannan ba bai da azumi. Amma dai ana ce in da ma an ce an daidai an ga watan, sa'annan kika tashi da wannan dama kina kwance kawai in an ce an gani na da azumi, to wannan ba ki da azumi. Amma zaki kama baki saboda hurumin wannan mutuncin wannan girman wannan ranar Ramadan, to amma wannan azumi za a rama, wallahi a'lam.
To malama Ruqayya, yau sai muka gwayi gari cewa idan aka ce ga azumi ya karato ko kuma an shiga cikin watan azumi, za mu ga cewa mutane suna yawan yin sadakoki da kuma kyautatawa, me yasa ake yawan yin a wannan lokacin din ba a yi a wasu lokuta daban sai dai a cikin watan Ramadana? Shin akwai wasu falala ne wanda idan har aka yi a cikin watan Ramadana ya fi bunƙasa fiye da wanda idan kai ko a wasu watanni daban da ba watan Ramadana ba?
To haka ne tambaya, watan Ramadan an fi yin ayyukan alheri gaskiya, domin aikin da aka yi a cikin watan Ramadan ladan shi daban da aikin da aka yi a sauran kwanaki ko kuma sauran watanni. Shi yasa ka ga aka fi yawaita aikin lada a cikin watan Ramadan. Amma bai nuna cewa tunda yake na Ramadan ya fi ba a sauran kwanakin ba za a yi ba. Yana da kyau dai musulmi ya zamana yana yi, don ba kowa bane ke ganin watan Ramadan. Amma dai idan Allah ya azurta mutum ya ga watan Ramadan, ana so mutum ya yawaita ayyukan alheri sosai, ya haɗa da azuminsa, domin Allah na karɓan ayyuka. Ko da yake akwai watanni masu alfarma da mutane ba su san su ba, sauran ɗin ba a cika ayyukan alheri ba, an fi gane a watan Ramadan. Amma dai watan Ramadan gaskiya wata ne mai girma, wallahi wata ne mai girma da inda mutum ya gane kamar watan Ramadan, wato ladan ya fi ninkuwa ya fi yawa, shi yasa mutane suka ta'allaka da yin ayyukan alheri mafi yawanci a watan Ramadan. Amma da za a iya samu bayan Ramadan din ma a ci gaba da taimaka ma bayin Allah don suna cikin bukata, wallahi kun ga yanzu watan Sha'ban nan da muke ciki, Allah akwai wanda ba su da abin da za su ci, don sun ga wato za su jira har Ramadan a ba su, ga mai son lada zai iya hada daga duk sauran watannin nan ma yana bayarwa, to Allah dai ba da ikon bayarwa. Amma dai tasiyayi a Ramadan kan yana da kyau, yana da muhimmanci kwarai da gaske, kuma mutane na cikin bukatuwa a cikin wannan ma lokacin sosai. Amma dai ni dai kiran da zai ma bayan Allah bayan Ramadan ma mu ci gaba da bayarwa don ya zama mu cika rayuwarmu da ayyukan alheri.
To dai kamar da mun san cewa akwai batun maganar zancen ibada, sannan kuma akwai girke-girke da tsare-tsare, da wasu lokutan idan aka shiga watan Ramadan za ki ga mata sun ɗemautu, sun shiga cikin wani yanayi saboda wato rashin kyakkyawar tsari a cikin gidajensu. To wata shawara ne za ki iya ke ba su, saboda za ki ga wata matar a saboda shiga kicin da sauransu har lokacin sallah ya wuce mata, ko lokacin sallah ya ƙure mata, za ki ga ko kuma wata idan ma har aka sha ruwa saboda gajiya, ko kuma bata gama ma aikin ba, za ki ga cewa zuwa yin sallan tarawih ya kubuce mata da sauransu. Me wata shawara ne za ki yake ba wa mata wajen tsarin aiki saboda kar su gushe wajen yin ibadansu, zamto suna wato a batun maganar zancen girke-girken su, sa'annan kuma ibadansu ba za su gushe wannan ibada ba, za su yi daidai kamar yadda ake bukata a yi.
To malamu, muna wannan kam gaskiya ne yana faruwa da mata dewa. To abin din da za mu ce dai rashin tsari ne. To a takaice dai in za mu ba da tsari mu ce kamar da irin mutum sai ce dan kwatanta da kansa kaɗan. A zamanin kafin azumin ɗin dai kamar da muka ce a fara gyara ruhi, sannan kuma a yi a suma gyare-gyaren kayan aikin azumi. In Allah ya huwace mutum na da shi, shi ya tsare. Mutum zai iya mai rubuta ƙarfe kaza zuwa kaza zan yi kaza, lokaci kaza zan yi kaza, zan yi kaza lokaci kaza zan yi kaza. Sun ga wannan ma yana taimakawa kuma a rage bacci. Domin waɗansu su zuba bacci ne har ƙarfe 12 a tashi a sallar azhar, a ce to yanzu a je kasuwa a wannan lokacin. A'a, kin ga ba a samu an je an ji wa'azi ba, ba a samu an je an yi karatun Alkur'ani ba, a zo kasuwa lokacin a dawo ƙarfe 3 ƙarfe 4 a shiga kishin za a yi kunu za a yi kasa. Kun ga wannan mutum ba zai iya ƙarasawa a lokaci ba. Shi ne kawai farkon abin da za mu rage bacci. Mu ce to wata guda ɗayan nan dai mu yi shi saboda Allah, baccin nan ba zai cutar da mu in muka rage shi ba. Ce ƙarfe 8:30 kin je makaranta, kin je wa'azi, daga wajen wa'azi mai zuwa kasuwa, kin je kasuwa, kin dawo kafin azhar, kin yi ayyukanki. La'asar kafin a ce ƙarfe 5 kin gama, mu haƙƙi ɗauki mutum ya ɗauki Alƙur'ani ya yi karatu ya yi su askar. To mangari ba ya zo, to ba za ta ci gajiya ba. Ba za ta ci gajiya ba, kuma a rage kuma shan abu mai sanyi, don shi ma yana daɗa kashe jikin mutum. Yana da kyau idan mace tana so ta samu su tarawihin nan, aka kira sallah ta ɗan sha ruwan ɗumi, ta tayar mata da komai na jikinta, ta yi sallah, ta ɗaya da sallah, ta ci abu mara nauyi. To kin ga a wannan lokacin za ta yi ayyukanta a kan lokaci, kuma ta samu ibada.
Masu sauraron mu, za mu je hutun ɗan takaitaccen lokaci, idan muka dawo za mu ɗora a kai.
Watan Ramadan ya shigo, maza mata mu fiffito. Tashar sunna muribiya, wanar da ake ta ambato. Watan Ramadan ya shigo, maza mata mu fiffito. Tashar sunna muribiya, wanar da ake ta ambato. Watan Ramadan ya shigo, maza mata mu fiffito. Tashar sunna muribiya, wanar da ake ta ambato. Tagunka gwani na karkato, ka taimaki ni a ambato. Awake mu da naifice ta addini na himmato, idan hidima da annabi kawai ku kira ni zan fito. Watanni 12 ku je na tara ku bincito, cikin sa kan yi azumi dukan zikiri a ambato. Ayo sallan tarawihi tahajjud za a fifito idan rana ta je ta kar mu tashi mu je mu gayyato abokai dan mu sharuwa mu bude ta sha mu kallato tashar sunna gidan sani a dukkan batun ta ba zato mu kalli shiri na maluma watan ramadana ya shigo watan ramadana ya shigo maza mata mu fifito tashar sunna mu bibiya wannan da ake ta ambato ina zance akan wata mai falala ramadana ci gari yawan falala wutan gari ake da wata wane dubu dari cikin sa da lailatul qadar ya ka aboci dauki kuddiri da daddare kunna candiri kayo sallah da zikiri idan ramadana ya shigo ba a wasa kun ji yan gari watan ramadana ya shigo maza mata mu fifito tashar sunna mu bibiya wannan da ake ta ambato akwai aikin da in kayo mai azumi ladar ka ta isa ciyarwa kaga sadaka gummara shi malam ka tausasa idan ka bada sadaka kaga a mizanin ka za a sa amarya sai da kwarkwasa gida bako ya kwankwasa idan aljanna ce are dole ane misani dikin kasa watan ramadana ya shigo maza mata mu fifito tashar sunna mu bibiya wannan da ake ta ambato cikin ramadana an ka daure shaydanu babu gantali ana so ne a kama Allah a watan nan babu shaggali mazahiran da babu kyawar mata lagawu da kwalkwali kira'a sai kuyotili ibada sai a hankali a sa haƙuri da juriya don a ci ribar gada dandali
to ma sauraronmu mun dawo kuma za mu dora daga inda muka tsaya yanzu dai za mu je mu saurari ra'ayoyin mutane game da wannan wata mai karatuwa watan ramadana mai tarin albarka mun san cewa a wannan wata kowa na iya bakin kokarin shi wajen kyautata wa iyali wajen kawo abinci yin ibada da sauransu mu je dai mu ji ra'ayoyin mutane to Hajiya Fatimatu ga gabatowar azumi ya kike ganin kayan abinci a kasuwa
to a yanzu gida yana da sada a kasuwa amma duk abin da Allah zai baya zamu dauka da hannu biyu don babban bako ne muna jiran shi kuma zamu karban shi da kyau to duk abin da Allah zai baya zamu karban shi assalamu alaikum
na farin ciki kaman da zamu soma lafiya mu gama kuma lafiya da shi duk masu wani kuncin zuciya Allah su zubar duk masu wani abin da ya dame su su amarwa Allah kayan sa shike biyan bukata kowa to mun yadda da shi kuma duk masu kudin duniya su ciyar da talaka sadaka ne dole ne shi muke roƙon su maza da mata bahaushe musulmi bayan rabe dan Ghana wani iri da wani iri gabaki ɗaya muke roƙon ya Allah kai mana albarkar shi ka buɗa wa kowa ka share mana wannan hawaye da muke cikin sa mai rumfa ne jin kuka mai biyan bukata wa kowa da shi muka yadda kuma da shi muka dogara Allah ya albarka
Malam Ahmadu ga dai watan azumi yana karatowa to yaya zaku tarbi wannan wata mai albarka
A'udhu billahi samiu alim minash shaitanir rajim A gaskiya muna farin cikin wato zuwan wannan wata na Ramadan muna fata za Allah zai sa zamu gani kuma a cikin lafiya da walwala kusan kuma watan azumi wata ne mai muhimmanci wata ne na farin ciki wata ne da zaka saki fuskanka wa dan uwanka ba a gaba a watan azumi in kana da matsala da dan uwanka a watan azumi ya kamata kafin watan ya zo ka nemi sulhu zuwa dan uwanka kuma a batun wato rayuwar duniya kaman su abinci mun san cewa a lokacin da yake mu anan ba kasar musulmai bane yawancin abincin da musulmai suke amfani da shi a lokacin ne kuma ake sa yayi tsada to muna roƙon Allah a lokacin komai yayi ya zo mana da lumana da sauki domin wata ne mai alfarma da musulmi ya ci wato ya sadaka da komai a hannun Allah. Muna fata barin magana da yawa, barin magana takaice. Allah ya sa watan ya same mu a cikin lafiya, iyayenmu da suka riga gidan gaskiya, Allah ya ji kansu da rahama, Allah ya gafarta musu kurakuransu, domin wata ne ma da za ta musu bukun Allah, ba amincewa da wanda suka riga gidan gaskiya. Dole ne mu yi musu addu'a a lokacin, kuma ba kowa bane zai ga wannan wata. Za a yi program din da kai amma ba za ka gani ba, wani za a soma da kai ba za ka ga karshen ba. To muna fata Allah ya sa mu gani lafiya kuma mu gama lafiya. Ma assalamu.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajiya Zainabu, yau me zaki sanya mana a cikin tukunya?
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan abin da zan yi muku nan abin dan marmari ne. Abin da zan kawo muku dai ba wani babban abu bane.
To me ake bukata na yin wannan abin marmari? Abinci ne ko dai a'a akwai abin wani abu daban da zaki?
Ba abinci bane, shi dai ina nan kaman kaman juice haka yake,
wato kaman juice da
kaman juice haka yake.
To me ake bukata?
Abin da ake bukata, ana bukatan abarba, ana bukatan shinkafa, ana bukatan nonon gungun mai zaki,
mai ruwa ko dai daskararre
shi ake bukata.
Masha Allah.
Yanzu zan tafi yanda ake hadawa kuma ana bukatan kankara.
To
yanzu zan faɗi yanda ake hadawa. Yanzu zan dauki ababana, zan wanke shi da kyau, in wanke shi sosai domin ana dafa shi, zan tafasa shi da bawo. Dole in wanke bayan da kyau, na wanke yanzu bayan din, yanzu zan babbare in yanka shi ƙanana tare da alshi abarba din, duk zan hada
ni da bawon duka, zai
da bawon duka zan hada in yanka shi ƙanana bana yanka shi, yanzu zuba shi a cikin tukunya. Bana zuba shi a cikin tukunya, yanzu zan dauki shinkafa ko kofi daya. Yanzu in wanke shi shi ma da kyau, bana wanke shi shi dauki shinkafan shi zuba a cikin abarban din, yanzu shi zuba ruwa. Bayan na zuba ruwa, yanzu shin dafa shi ya nuna da kyau. Bayan ya nuna da kyau, yanzu ina da machine na, shi dauki machine na in nika.
Bayan tare da shinkafan duka,
duka da shinkafan din duka gabaki da tare, zan hada in nika. Bayan na nika shi, yanzu zan nemi, zan cire, zan raba shi biyu. Bayan na raba shi biyu, yanzu zan dauki nono, zan zuba shi a wancan da yake cikin mashin. In dauki kuma kankara, in zuba shi. Bayan na zuba shi, yanzu shi in sake kuma nika shi kuma. Bayan ya niku sosai, yanzu shi in hada shi da shi wannan da na rage nan, yanzu shi ya kauri aka sha shi ba dama ne.
Masha Allah. To godiya muke yi Hajiya Zainabu, sai kuma wani mako kenan idan muka bukace ki.
Ba komai, muna nan.
Ma sauraron mu, kun ji dai kwalamar da Hajiya Zainabu ta kawo musamman cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadanan da za a shiga. Ya kamata a ce mata su dadirce wajen kyautata wa kawunansu, wa iyalansu da kuma abokan arziki. Wannan kwalama kowa dai idan ya yi kokari, ya yi kuma ya sha, zai ji daɗi ga ƙarin jini da sauransu. To anan dai za mu naɗe taburman wannan shiri sai wani mako, idan Allah mai kowa mai komai ya so. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To masu sauraro, anan za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Maimunatu Sadu da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, Julie Leathers Gresham, Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Shirin su ne ba sani na ba. Muryar Amurka yau ta canza.